Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake kasancewa tare da ku a shirin namu na yau 23 ga wata Afrilu, da fatar an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Yanzu haka dakarun Afirka suna sa ido kan China, da damuwar cewa Beijing tana dabda kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kasar India ta bada rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa a rana guda da wata kasa ta taba samu. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rukun kwarya ta soji ta yi a kasar Chadi.
Kanin labarin kenan. Dangin mutanen da hukumar tsaro ta DSS ta kama a Najeriya sun koka sabili da rashin sanin makomar waɗanda aka kama, yayin da masu kula da lamura ke gani an keta hakinsu bisa dalilin cewa
kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji a kansu. To tunda an kama su an samu hujjoji, to kamata yayi a fitowa da duniya sunayensu a san su, sannan kuma shari'a su a yi ta a bayyane ba a boye ba.
Masu kula da lamura na bayyana cewa abin da ya faru a kasashe da manuniya ce ga halin da kasashen nahiyar Afirka ke ciki. Ko menene dalili?
Kasar Libya ba ta zauna da kyau ba, kasar Sudan ba lafiya, kasar Niger kullum ana huda rayuka na adam. Nigeria akwai Boko Haram, Kamaru akwai Boko Haram, Jamhuriya ta Afirka ta Tsakiya ba kwanciyar hankali.
Yau kuma a shirin manuniya.
Shi bane shiga mota ba balle a kama shi, dan sa bane shiga mota ba balle a kama shi, matan sa bara ta shiga mota ba balle a kama su, kannan sa bara su shiga mota ba balle a kidnapping din su. Komai su ta jirgin sama da su duk, ko kuma da kuka zabe su kada musu kuri'a kuna bin kwalta ana tinje.
To kada ku bari a baku labari, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya, mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu haka dakarun Afirka suna sa ido kan China, da damuwar cewa Beijing tana dabda kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kwamandan sojojin Amurka a Afirka, General Stephen Townsend, ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis, yana mai cewa mun san China na son kafa sansanonin soja a ƙasashen duniya. Ya ce babbar damuwa ta ita ce gaɓar tekun Atlantic na Afirka. China ta kafa sansanin soja na farko a garin Dorali na ƙasar Djibouti da ke gaɓar tekun gabashin Afirka a shekarar 2017, wanda ya sanya damuwa tsakanin jami'an sojojin Amurka waɗanda suka bayyana sansanin na China a matsayin gini a kofar sansanin Amurka da ke Camp Lemoni. Townsend ya faɗa jiya Alhamis cewa tun lokacin Beijing take aiki kan ƙara samun gindin zama a Djibouti, yayin da take sa ido kan wasu wuraren. Kasar India ta bada rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taba samu a tsahon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cuta a rana guda ranar 2 ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Kasar India, wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya, na fama da annobar zagaye na biyu, lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jinjiki, yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya, suke kuma fuskantar karancin iskar da ke taimakawa wajen numfashi. Karancin iskar ya yi tsanani da ya sa wata babbar kota a New Delhi, babban birnin kasar, neman gwamnatin kasar ta bada umarnin a karkatar da akalar iskar taimakawa wajen numfashin daga masana'antu zuwa asibitoci. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin darewa kan karagar mulki da majalisar rukun kwarya ta soji ta yi a kasar Chadi. A wata hirar da aka yi da shi a talabijin jiya Alhamis, Jean-Yves Le Drian ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne yasa yake da muhimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin kasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata 18 biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Takakin majalisar dokokin kasar ne ya kamata ya zama shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin Chadi, amma shugaban majalisar Haruna Kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da majalisar mulkin rikon duba da yanayin sojojin tsaro da kuma siyasa. Idrian ya ce matsayar Kabadi ta halasta karɓar mulki da sojojin suka yi. Majalisar mulkin sojan ta ba da sunan ɗan marigayi Deby da Muhammad Idris Deby Itno ɗan shekara 37 a matsayin shugaban rikon ƙwarya a ƙasar da ke tsakiyar Afirka.
Masu saurare kar a nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu buɗe taskar hotonnin namu a Najeriya inda dangin waɗanda hukumar tsaro ta DSS ta kama bisa zarginsu da tallafawa ayyukan ta'addanci suke kokawa sabili da rashin sanin makomar mutanen sama da 400 da aka kama na tsawon lokaci. Lamarin da ya sa masu kula da lamura suke cewa ya saba wa doka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar mu Halima Abdurra'uf ta hada mana.
Batun ci gaba da tsare wasu mutane sama da 400 da hukumomin tsaro a Najeriya ke yi na ƙara jawo kiraye-kirayen a bitsarin da dokar ƙasa ta tanadar wajen hukunta waɗanda ake zargi da aikata laifin tallafawa 'yan ta'adda da ke addabar mutane musamman arewacin ƙasar. Mahaifiyar Awwal Ali da Babangida Ali Malama Rahama ta bayyana cewa
tsawon kwana 44 akan mu har yanzu a faɗi laifin su ba, mun ji maganar su ba, ba a faɗi abin da suka yi ba, su kuma ba a sako su ba, ba a ba su ko daman waya su yi waya ba.
Wasu ƴan uwa ga mutanen da ke tsaron da na cewa
sunana Sani Ali Yusuf, ɗan uwa ne ga Yusuf Ali Yusuf da kuma Munzali Ashiru da Nabil Zakari, ƴan kasuwar wafa na canji na Kano wanda gwamnati ta kama kimanin kwana 44 kenan. A zahirin gaskiya muna cikin wani tashin hankali bisa wannan abu da ya faru. Shi Babangida aka fara kira a ranar ma matar sa Ahmad CS kenan, tunda ya tafi har yanzu da nake muke magana an hana magana da shi kan wannan kesa har Abuja naji, amma duk da haka an hana mu mu ganshi.
Sunana Usman Ibrahim, ni ne kanin Alhaji Adamu Ibrahim, uwa ɗaya uba ɗaya daga jihar Adamawa. Tabbas tun na biyu ga watan uku muka je Yola, an mana rasuwa ne, mun je gaisuwan ta'aziyya. To muna cikin jimamin ta'aziyya kuma shine sai aka zo aka kama mana dan uwa ranar 16 ga watan uku, kimanin wata ɗaya da kwanaki. Mu ba mu da wata masaniya da mun bayar ma ko ƴan kidnappers ne ma suke kidnapping din shi. To da aka yi ta kokari a buga nan a buga can, shine sai muke samun labarin jita-jita akan cewa jami'an DSS ne suka zo suka garkame shi, suka ce mana executive order ne daga sama.
Masanin sha'anin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Jitso ya ce
kamen da aka yi kame ne da muke tunanin cewar watakila an yi shi bisa ka'ida, to amma tsare sun shi kuma ya saba wa ka'ida saboda dokar ƙasar Najeriya ta hana ka tsare mutum sama da awa 24 ba tare da ka gabatar da shi a gaban hukuma na bincike ba, wanda zai zama ka bayyana mai dalilan abubuwan da kake tuhuma shi. Na biyu, an kama su ba tare da bayyana musu suwaye mutanen da ake zargin ake tuhumar su da ita ba. Fuska ta uku shine an dade ana kama masu laifi a Najeriya. Babbar matsalar hukumomin tsaro da hukumomin bincike da kuma ƙwararru akan bincike shine rashin bin ka'ida, suke yin kama karya. Saboda haka kafin a kama su ai sai da aka tabbatar da hujjoji akan su. To tunda an kama su an samu hujjoji, to kamata ya a fitowa da duniya sunayen su a san su, sannan kuma shari'ar su a yi ta a bayyane ba a boye ba.
Idan dai za a iya tunawa daga ƙarshen watan Fabrairu ne jami'an tsaro a Najeriya suka fara kaman 'yan kasuwan canji bisa zargin su da tallafawa ayyukan ta'addanci. Halima Abdurra'uf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, kuna sauraron sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad da ci gaban labarai.
Jami'an tsaron Iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Bagadaza jiya Alhamis da daddare. Jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman, inda gidajen sojojin Amurka suke, kuma babu wani rahoton asara ko asarar rai. Sanarwar da sojojin Iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba. Harin na jiya Alhamis yana zuwa ne bayan an kai makamancin irin wannan harin na roka a ranar 18 ga watan Afrilu da ya auna sansanin sojin Iraki na Balad, wanda yake karɓar bakuncin wasu ma'aikatan kwantiragi na Amurka. Harin ya jikkata sojojin Iraki biyu. An harbe da kuma kashe wani likitan fata ɗan ƙasar Somaliya wanda yake duba marasa galihu kyauta jiya Alhamis da safe a wajen gidansa da ke Mogadishu babban birnin ƙasar, a cewar kafar yaɗa labaran Somaliya. Rahotannin sun ce ‘yan bindiga ne suka kashe Dr. Hassan Usman Isa, wanda aka fi sani da Dr. Burani, a gidansa da ke unguwar Albaraka a babban birnin ƙasar Somaliya. Sai dai duk da ƙoƙarin da BOA ta yi na jin ta bakin ‘yan sanda ya citura, Burani shi ne ya kafa asibitin da yake gudanar da shi da ke ɗauke da laƙabinsa. Shugaban ƙungiyar likitocin Somaliya Muhammad Yusuf Hassan ya yaba wa Burani saboda tausayin da yake nunawa. Mun yi rashin ƙwararren likita a ƙasa, in ji Hassan, wanda shi ma ya jagoranci asibitin Dar es Salaam. A matsayinmu na likitoci, damuwarmu a yau shi ne mutumin da ya yi aiki tukuru don talakawa kuma da magance cututtukan fata.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Masana harkokin siyasa kasashen nahiyar Afirka sun bayyana damuwa dangane da matsalar tsaro da ake fuskanta a kasashen da ke yankin tafkin Chadi, inda kungiyar Boko Haram take tada hankalin al'umma na tsawon shekaru. A cikin hirarsa da sashen Hausa, Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop da ke ƙasar Senegal ya bayyana yadda mutuwar shugaban ƙasar Chadi Idris Deby za ta shafi yaƙi da ta'addanci a yankin.
Mutum ne wanda ya zamanto yana kawo taimako sosai ta fannin rundunar sojan ƙasar Chadi su je su yaƙi ta'addanci. To yanzu muna nan muna dibin cewa ko ana fargaba da cewa shi wannan sabon da zai hawo, ko da yake abin dai kamar shi gidan Jenoman Goje ne, tunda duka dai Alhassan ne da Al-Husaini, tunda aka ce dan shi ne ya gaje shi, takan yi yiwuwa su ci gaba da kawo irin wannan yunkuri da suke kawowa da wannan taimako da suke kawowa zuwa ga yaƙi da ta'addanci. To amma takan yiwuwa kuma shi wannan sabon ya janye rundunar sojan Chadi waɗanda tun da in kuna tune ko ‘yan kwanaki baya ba da jimawa ba, wato 200,000 soja 200,000 ita ƙasar Chadi ta taimaka a nan cikin ƙasar Niger zuwa iyaka da Burkina Faso da Mali. Kuma kun san can kwanakin baya, watannin baya, irin harin da shi da kanshi Marshal Idris Deby ya kai a cikin kogin Chadi. To yanzu muna ganin cewa da gashi ƙasar Libya ba ta zauna da kyau ba, gashi ƙasar Sudan ba lafiya, gashi nan ƙasar Niger kullum ana huda rayukan ɗan adam. Nigeria akwai Boko Haram, Kamaru akwai Boko Haram, jamhuriya ta Afirka ta tsakiya ba kwanciyar hankali, wato Chadi ita kanka tana kewaye da ƙasashe wa'anda ya zamanto akwai tashin hankali a cikinsu. To balantana inda su suke kan taimako. Wato shi Idris Deby ya zamanto muna kamar wata garkuwa ce, muna tsoron cewa kamar yadda Muammar al-Gaddafi yake garkuwa a da aka kashe shi sai ‘yan sako suka watsu a cikin ƙasashen namu, muna tsoro muna fargaban da cewa kada rishin shi Idris Deby, in dai wannan bai ɗauki hanyar shi ba, rishin shi Idris Deby kin ya sa su ‘yan ta'adda su ƙara samun ƙarfin gwiwa ta cewa su kai hari da duka ƙasashen nan namu su tarwatsa mu. Tun ba mun san da cewa ba a bayan wa'annan ‘yan ta'adda akwai ƙasashe masu hannu da shuni, saboda in ba don su ba da ba a ta'addanci.
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop Senegal a hirarsa da Baba Yakubu Makeri. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron matasharmu ta VOA Africa mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Yanzu nan Najeriya in ka ce APC za ta ƙara shekara biyu yana ganin kamar shekara ɗari ne saboda tsananin azaban da yake ciki.
Dirka shi. Wannan dai shine tunani ko hange na ƴan jam'iyyar PDP da wasu ƴan ƙasa game da irin salon gwamnatin jam'iyyar APC a wannan ƙasa. Sai dai kuma jigajigan jam'iyyar APC musamman dai masu kokarin ganin an ba su kambun tukata irin su tsohon mataimakin shugaban tsohuwar jam'iyyar CPC cewa suke.
Lallace wanda aka yi a ƙasar nan tun shekara nawa. Ai ba abu da yake wai za a zo a ce cikin kwana daya gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta share duk wannan abubuwan.
Sai dai kuma duk da haka wasu gaggan jam'iyyar APC da su aka tallata ta kuma aka kawo ta sun ce dole su bada hakuri.
Bai muka ba mutane hakuri kuma har yanzu muna ba mutane hakuri akan harkar wannan maganar tsaro gaskiya.
Maganar murgi ne ma dudin dumurun kudin ƴan ƙasa da sunan bashin da ba biya ba shine kuma ƴan masa suka ce ba za su amince ba.
Babu titina ba asibitoci matasa ba su da aikin yi sannan kuma suka ce bashin nan magacin su ma suna da jiragen kansu na kansu kuma da an taba su an ce su dawo da wannan kudi sai su garza su je kotu sai muka ce wannan abu zai yiwu ba.
Malaman addinin musulunci ko ga yawa shugabanni suke cewa akwai ranar kindillanci fa.
Komai su ta jirgin sama da su duk ko kuma da kuka zabe su ku kada musu kuri kuna bin falsa ana cin ci to amma dai matsalar malam ai za a je gaban Allah da wanda ya bi falsa da wanda ya bi jirgin sama ai duk sun mutu.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da manuniya za ta yi nuni da su a wannan mako idan Allah ya so. Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin na manuniya shiri na goman da ke gongoje gwagwarmaya da gogoriyo irin ta siyasa da kuma shugabanci a kasashen Afirka musamman ganin kasashen ne duniya ke musu kallon kasashe masu taso wanda ake kwaba kwabba ko kwashe kudin ƴan kasa amma dai da sunan cin hanci ko kuma rinto da rimbarin ba kuma akan irin wannan nema majalisar da tijan tare Najar ta ce ba za ta amince tana ji tana gani danne damin dama shirin kudin ƴan Najeriya da sunan basussukan da aka ba domin tabbatar da bankuna ba su durkushe ba amma kiri da muzu a dawo da kudin a biya gagar sai wasa da hankalin gwamnatin kasa ake ko ta ko ina. Sanata Obasani shike limancin kwamitin da ke bin diddigi domin kawo wani sabon kuduri game da ayyukan hukumar nan da ke kula da kadarori ta kasa da ake kira AMCON musamman dai domin kawo kudurin doka da saisaita hukumar ta yadda za ta yi kokarin kwakulo kudaden ƴan Najeriya da ake ganin suna hannun wasu attajirai amma dai abin kawai sai laluwayyen lalubo kudin ƴan kasa ake abu ya citira
shekara 10 kenan 11 da kirkiro wannan ma'aikata saboda basukan da jama'a suka doka har yau ba a iya karbo wannan kudaden ba to yau an waye gari ita kanta wannan ma'aikata na AMCON ya kamata ce ta gama aikin ta a shekara 10 ne kuma shekara 10 nan ya cika ran 31 daga watan Disamba na wancan shekara da wuce ba su gama ba saboda haka shi yasa muke muhawara mu ga cewa me zamu yi domin taimaka musu mu kara musu lokaci amma kuma saka dokoki masu tsanani wanda zamu tabbatar cewa wannan kudaden na gwamnati wanda na talakawa ne an karbo daga wani attajirai wanda suka bi kudaden nan a bankuna kuma gwamnati na wannan lokaci ta yi biya musu basussukan da kudin talakawa to yanzu ana wani hali a kasar nan babu titina ba asibitoci matasa ba su da aikin yi sannan kuma suka ci bashi na magacin su ma suna da jiragen kansu na kansu kuma da an taba su an ci su dawo da wannan kudi sai su garza su je kotu a jiya ta shari'a sama da shekara 5-7 sai muka ce wannan abu zai yiwu ba
me yiwa kuma irin wannan cakwakiyar cikumar dar cikuikuye kudin ƴan Najeriya da ake gani a wasu sassa ke sa wasu ƴan adawa ke ganin ganganci ne ma a cewa jam'iyyar APC na ikirarin cewa za ta kara kwashe shekaru 32 akan madafin iko har ma maga takardar jam'iyyar PDP a jihar Kaduna Alhaji Ibrahim Aliyu sunna cewa irin wannan giyan mulkin jam'iyyar PDP da yake ciki ta taba dirka tace za ta kwashe shekaru 60 da yace gashi nan jam'iyyar APC ma ta waye gari ta taka irin wannan tarko da PDP ta taka a baya
kasan in giyan mulki ya kama mutum kawai sai mafarki ko ya bambarma ya kama mu lokacin da muke ganin ba wanda ya karbi PDP a Najeriya da Afirka gaba daya to irin shi ne ya kama jam'iyyar APC yanzu so ba za su karara ba kuma za su farka ba sai dan suka gansu a kasa saboda ita jam'iyyar PDP ka tuna ta yi abubuwa masu kyau an samu zaman lafiya an samu ci gaba wanda ba za su iya lissafuwa ba APC ta zo ne saboda ta rena abin da PDP ta yi amma kash maimakon ma ta tsaya inda ta karba a hannun PDP komai sai baya yake
amma wasu na ganin ai idan ma magana kan fato shekaru ne akan mulki ko kuka sanna wannan kuma sun yi dabara a yan jami'ar ABC su ba su kan fito da irin naku ba sun tsaga gida biyu
to kaka manta yanzu dan Najeriya in ka ce APC za ta kare shekara biyu yana ganin kawai shekara 100 ne saboda tsananin azaban da yake ciki so mu fidil ko doko na yana jin dadi ne yanzu ko in ka kwatanta wannan yanayin da wancan lokacin za gaba daya bane
iyaka iya sakin sirdin su kuwar sukar hana sukuni ga jami'ar APC da wasu yan kasa ko jami'ar PDP ke yi a cewa jami'ar APC ba za ta hana ta sukuni ba domin sai ta gaya wa duniya gaskiya hali ne jami'ar APC ta ce ta tsinci yan Najeriya a ciki kuma dole a bi ta hankali haka dai tsohon mataimakin shugaban jami'ar CPC a tarayyar Najeriya kuma ɗaya daga cikin masu kwadayin ganin sun shugabanci jami'ar APC a Najeriya Alhaji Salihu Mustapha ya gaya wa shirin manuniya a babban birnin tarayya Abuja
gaskiya maganan mutane ne suna mantuwa da sauri lallace wanda aka yi a kasan nan tun shekara nawa ai babu da yake wai za a zo a ce cikin kwana daya gwamnatin Muhammadu Buhari ta zo ta share duk wannan abubuwan ai ni a gani na shi Buhari gwamnatinsa ta zo ne ta gina wannan foundation mu ne za mu zo mu ci gaba har a samu biyan bukatun abubuwan da yawa gwamnatin tana ai ba shakka amma mutane suna jira su ga wai an share hawayensu a tsere daya ba zai yiwu ba samun kaina a APC ba domin neman takara ba ne mu tun ba yau ba tun ana TBO the Buhari organization muka shiga domin akidan shi shugaban namu
yoyi mutane ya san game da irin manufofin da kusa gabatarwa kai ga cima ba menene zaka kawo na sauyi
tashe za irin mu muka fito yanzu wai muna so mu rike shugabancin jami'a in akwai inda aka kuskure ko inda aka yi mantuwa mu dawo kan hanya domin mu muna da tahirin tafiya din nan mun san abin da ya kamata
tabbas babu batun tantama ko tababa game da tabbatar da cewa Alhaji Salihu Mustapha ya rike cikin jami'ar adawa domin da su aka so mu tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari tun shekarar 2003 amma dai sunan shi bai fase ba zai a duniya akan tafiyar shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar yadda sunan tsohon dan masaukin tarayyar Najeriya Alhaji Faruk Adamu Aliyu jihar Jigawa ya fasu ba kuma duk da haka Alhaji Faruk Adamu Aliyu ya ce da yawan yan kasa sun sa rai da abubuwa daban-daban cikin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari da ba samu ba yana mai cewa dole dai su ba abin da za su ci gaba da yiwa yan Najeriya illa kawai su ta bada hakuri duk da yake dai hakurin ma sun lakanci ba karbuwa yake ba
akwai abubuwa dama waɗanda mutane suna ganin ba a kyauta musu ba saboda haka dole mu bada hakuri mana misali harkar tsaro din nan tsakani da Allah abin ya kara tabarbarewa a wasu bangarorin an samu ci gaba to kaga in baka ba mutum hakuri ba ya zaka yi dole ne ka ba mutane hakuri kuma har yanzu muna ba mutane hakuri gaskiya amma mun sa iya kokarin ta
abin kafin ka je ka fara bada hakurin nan an ji ka kai sit gabanin ku kafa gwamnati kuma kana cikin gaba-gaba wajen suka da kuma yin an yi daidai ko ba a yi daidai ba bayan da ka ba da hakuri kuma ka kuma yin shiru me yasa ka zaɓi ka dinga yin shiru ne honorable
ka san da yake mu ne mun ta gwamnati tunda muna da gwamnati yanzu kuma hakkin wasu ne su fito su ce mun yi daidai ko ba mu yi daidai ba saboda haka ba ni ne zan zo in aiki yan adawa aikin su ba mu a ganin mu iya abin da muka yi yayi daidai idan bai yi daidai ba su su fara kuma
amma kuma kai ma kana cewa a kunyar da akwai matsala
ba na fara mace akwai hauna ba da hakuri ai ta ce magana ai dama
da suka ba ku kuri'a ba ku ce musu za ku ba su hakuri
da mun faɗa mana ai kamar da na faɗa maka da muka taho akwai ubadiya da musan da su ba kuma idan yan Najeriya sun ce renin wayo ne ruwan su in ka ba mutun hakuri yace ka rena masa wayo to ya zaka ji ba zaka dake mutun ka hana shi kuka ba
to kuma dai wacce irin waina ake toyawa wajen tattago tarin tilin aikin da ake cewa za a yi wa yan kasa koko aka sun shi su dai manyan malaman addini na gani lokaci ne na watan azumi da kuma ya kamata su ga shugabanni da yan siyasa cewa akwai ranar gobe Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf guruntum ɗaya ne daga cikin manyan malaman addinin musulunci a wannan kasa
duk waɗannan rayuka da ake kashewa wallahi tallahi ba shugaban da bada a tsaye da shi a cikin su a tambaye shi wannan rahma duk da kake ji a ce jaha kaza tana da mutum miliyan kaza idan jahar gwamna mutum miliyan 10 ne duk miliyan 10 nan na rantsi da Allah ba mutum ɗaya da bada a mai tambaya a kansa ba ranar lahiya shi bane shiga mota ba balle a kama shi dan sa bane shiga mota ba balle a kama shi matar sa bara ta shiga mota ba balle a kama su kannan sa bara su shiga mota ba balle aikin nafin din su komai su ta jirgin sama da su bi ku kuma da kuka zabe su kuka da musu kuri'a kuna bin kwalta ana tunce to amma dai matsalar malam ai za a je gaban Allah da wanda ya bi kwalta da wanda ya bi jirgin sama ai duk da su mutu
sakon watan azumin Ramadan ga shugabanni da yan siyasa da maran katakafatanin yan kasa kenan daga bakin ɗaya daga cikin manyan malaman addinin musulunci a Nigeria, Sheikh Ahmad Tijjani Suburuntu. Kuma da wannan nasiha ne zamu nade bakin manuniyar na wannan mako. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tattaro muryar da kuje a cikin wannan shiri, musamman ma dai abokan aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanon da ya kawo mana wasu muryoyi da kuje. Sai abokan aikin mu a babban birnin tarayya Abuja, Shamsiya Hamza da Madina Daudan da suka yi daudalar dawo mana da wasu daga cikin muryoyin da kuje a cikin wannan shiri. Isa Lodi kar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.
A gaida na Ikara sai kuma nasihar Ramadan.
Ismina na Firdausi Ishaq min Tafizul Quran Islamic Academy. Bismillahir Rahmanir Rahim. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan wa qaddarna fiha as-sayr. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Faqalu rabbana ba'id bayna asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dhalika la'ayatin li kulli sabarin shakur. Walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Wama kana lahu alayhim min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz. Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wa la fil ard wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min zahir.
To kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Yanzu haka dakarun Amurka a Afirka suna sa ido kan China da damuwar cewa Beijing tana dab da kafa sansanonin soja a nahiyar Afirka. Kwamandan sojojin Amurka a Afirka General Stephen Townsend ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka jiya Alhamis yana mai cewa mun san China na son kafa sansanonin soja a ƙasashen duniya. Ya ce babbar damuwata ita ce gaɓar tekun Atlantika na Afirka. China ta kafa sansanin soja na farko a garin Dorali na kasar Djibouti da ke gabar tekun gabashin Afirka a shekarar 2017. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka harbu da COVID-19 jiya Alhamis, wanda shi ne adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsahon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cutar a rana guda ranar 2 ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins. Ministan harkokin wajen Faransa ya kare matakin ɗarewa kan karagar mulki da majalisar rikon ƙwarya ta soji ta yi a ƙasar Chadi. A wata hirar da aka yi da shi a talabijin jiya Alhamis, Jean-Yves Le Drian ya faɗa cewa yanayin da ake ciki ne ya sa yake da muhimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin ƙasar. Suka fa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata 18 biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Jami'an tsaron Iraki sun ce akalla rokoki uku ne suka sauka a kewayen filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa na Bagadaza jiya Alhamis da daddare. Jami'an sun ce rokokin sun sauka ne kusa da yankin filin jirgin saman, inda gidajen sojojin Amurka suke, kuma babu wani rahoton asara ko asararrai. sanarwar da sojojin Iraki suka fitar ta ce rokokin sun sauka ne kusa da kewayen filin jirgin ba tare da haddasa asarar rai ba.
A gaishe ka Hafiz da takaitaccen labaran duniya, kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai ku tare mu nan da sa'a 1 da rabi domin jin sabon shiri a shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet VOA Hausa da kan ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai, da Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.